Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. A Niger za a iya jin mu ta gidajen radio amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a koda yaushe ta kafar sadarwa internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Sarfi da Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa na tafi da shirin zabe ko nadi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Sahabu Imam Aliyu. A Iraki, daruruwan magoya bayan malamin nan na yan Shi'a Muqtada al-Sadr suka kutsa cikin majalisar dokokin kasar bayan da suka kutsa ta cikin shinge a yankin da ma'aikatan gwamnatin kasar suke mai tsaro da ake kira Green Zone. Watanni da suka wuce ne magoya bayan malamin suke ta zanga-zanga a wajen katangan Green Zone din a matsayin amsa kiran shugaban nasu na ƙara matsin lamba kan Prime Minister kasar Haidar Al-Abadi, cewa ya cika alkawarin da ya yi a watannin baya cewa zai yi garambawa ga majalisar ministocin kasar ya mai gurbinsu da ƙwararru waɗanda ba ƴan siyasa ba. Jiya Asabar an kasa samun isassun wakilai da suka je aiki a majalisar domin su kada ƙuri'a kan sabbin mutane da Prime Minister Abadi ya gabatar. An tantance wasu ministocin a farkon makon nan duk da cewa wasu ƴan majalisa ba su amince ba. A wani jawabi da ya gabatar tun farko jiya Asabar, Sadr ya yi kashedin cewa ko a kawar da bargurbin ƴan siyasa daga cikin gwamnati ko kuma a kawar da gwamnatin baki ɗayanta. Sa'o'i bayan da masu zanga-zangar suka kutsa cikin majalisar Prime Minister Haidar Al-Abadi, ya yi kira gare su da su fita su koma bayan katangogin inda aka keɓe domin zanga-zanga kada su keta hurumin hukuma. Da dare ya yi masu zanga-zangar sun kafa tantuna cikin yankin na Green Zone, inda ma'aikatan gwamnati da majalisar dokokin kasar har da ofisoshin jakadancin kasashen ƙetare ciki hadda na Amurka da majalisar ɗinkin duniya da kuma gidajen jakadun suke, waɗanda hali yanzu suke ƙarƙashin tsaro da umarnin kada a motsa. A Siriya an kashe aƙalla mutane 5 bayan farmaki da jiragen yaƙi da masu saukar angulu da aka kai har sau 30 a ɓangaren birnin Aleppo da ke hannun ƴan tawaye jiya Asabar. Kamar yadda kungiyar kare haƙƙin bil'adama a Siriya mai cibiya a Ingila ta yi bayani, kusan fararen hula mai tanda 50 ne suka halaka a sakamakon hare-hare da jiragen yaƙi da wasu makamai iri daban-daban a birnin na Aleppo da ake gardama a kai tun ranar 22 ga watan nan zuwa yanzu. Cikin waɗanda aka kashe har da aƙalla mutane 50 a wani asibiti da aka kaiwa farmaki da jiragen yaƙi. Zafafa tarzoma yana zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa Red Cross take gargaɗin cewa zafafa faɗan zai iya jefa mutane masu yawan gaske a yankin Aleppo cikin mawuyacin halin rayuwa a birnin wanda shi ne mafi girma kuma cibiyar kasuwancin ƙasar gabanin ɓarkewar yaƙin basasa. Yau Lahadi ake sa ran sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai yi tattaki zuwa birnin Geneva domin tattauna kan rikicin na Siriya. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar jiya, ta ce Kerry zai gudanar da shawarwari kan tsagaita wuta a duk faɗin ƙasar ta Siriya. Rahotanni suna nuni da cewa baƙin haure masu yawan gaske ne suka ɓace jiya Asabar ba nesa daga gaɓar tekun Libya, bayan da ruwa ya fara shiga jirgin ruwan da suke ciki daga bisani ya nutse. Masu sa ido daga Turai suka tabbatar da haka. Ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai kula da batun baƙin haure da masu gudun hijira da ake kira IOM a taƙaice ta ce zuwa ƙarfe 12 na ranar jiya ba a san inda mutane 84 suke ba. Sa'o'i bayan da wani jirgin ruwa mai dakon kaya na ƙasar Italiya ya ceto mutane 26 daga jirgin wanda ya nutse. Wani kakakin rundunar dogarawar ruwan Italiya ya ga manema labarai cewa galibin baƙin haure ko ƴanci ranin sun fito ne da ƙasashe da suke yammacin Afirka kuma sun baro Libya ne ranar Juma'a. Ya ce jirgin dakon kayan da ya ceto wasu ya iske jirgin ruwan ƴanci ranin ya fara cika da ruwa, fasinjoji suka ce wasu sun fada cikin teku ruwa ya kwashe su. Ƙungiyar kula da ƴan gudun hijirar ta ce ƴanci rani ko baƙin haure 1244 daga Afirka da yankin gabas tsakiya da kudancin Asiya ne ruwa ya halaka a teku a bana, yayin da suke yunkurin kaiwa ga Turai ta ruwa cikin jiragen ruwa da aka cika makil da jama'a, kuma babu tabbas kan ƙoshin lafiyarsu. To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. A kasar Kenya hayaki ne ya turnuke sararin samaniya wani gandun da ke birnin Nairobi yayin da shugaban kasar Uhuru Kenyatta ya jagoranci konatan 105 na haurin giwaye da kuma wato kahunan karkanda tan 1.35 a zaman sako ga masu farautar dabbobi ba bisa ka'ida ba su sani cewa haurin giwa ya fi tasiri a jikin dabbar maimakon a kasuwa. Kona haurin da haƙun karkanda shine mafi yawa da aka taɓa ƙonawa a tarihi. Girman tilin haurin giwayen a nan gabanmu alama ce ta ƙudurinmu, in ji shugaba Kenyatta. A nan gabanmu, ya ku jama'a maza da mata, shine haurin giwaye ko ƙaho masu yawa da za a lalata ta wannan hanya. Kuma dalilinmu na yin haka a bayyane yake, babu mutumin, bari nanata, babu mutumin da yake da incin yin hajar haurin giwaye. Domin wannan sana'a manufarta kisa, kisan giwayenmu da kuma kashe gado da Allah ya bamu. Kamar yadda kakakin hukumar kula da namun daji na kasar Kenya yayi bayani, ana kiyasin haurin da aka kona na giwaye 8,500 ne, yace galibin haurin da aka kona da ƙaho-ƙahon karkandan an kwace su ne daga hannun masu farautar namun daji ba bisa izini ba, ko kuma a kama lokacin da ake satar fita da su daga kasar. Mukaddashiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da albarkatu da kiyaye su Heather Higginbottom ta halarci lamarin, har ta ce wato kare giwayen zai taimakawa kowa da kowa. Wani ba Amurka dan asalin Taiwan Chin Ningwe ya amsa laifin cewa ya sayarwa China bayanai game da nukiliya lokacin yana babban manaja a wata hukumar samar da wutar lantarki ta Amurka, kamar yadda jami'an gwamnatin Amurkan suka faɗa. Kamar yadda bayanai daga kasidun ƙara da aka bayyana ranar Juma'a suka nuna, Ge ya amsa cewa ya yi balaguro zuwa China kuma ya karɓi kuɗi daga hannun jami'an ƙasar, shi kuma ya ba su bayanan sirri game da fasahar nukiliyar Amurka. Jami'ai da suka yi magana kan ƙarar suka ce ana zargin China tana tafiyar da aikin leƙen asiri ta yadda za ta kauce wa matakan tsaro da Amurka ta tsara saboda ta riƙa samun bayanan sirri. Masu gabatar da ƙara suka ce an ja masa kunne, wato shi Ge ya guji bayyana sirri game da nukiliya gabanin ma ya yi balaguro zuwa China. Ba a jera lokacin da za a yanke masa hukunci ba, yanzu dai yana nan da ƴancinsa. Mahukuntan Amurka suka ce ya ba da cikakken haɗin kai ga masu bincike a zargin da aka gabatar a kotu fiye da shekara ɗaya yanzu. Wata aminiyarsa wacce injiniya ce ta fuskar nukiliya mai suna Zhu Hsunho, ana tuhumarta a wata ƙara ta daban an kama ta kan laifin leƙen asiri. Masu gabatar da ƙara suna zargin Ho da haɗa baki domin tuntuɓar masana kimiyyar Amurka su samar da bayanai sirri kan nukiliyar Amurka, mataki da zai taimaka wa China ta inganta tashoshin nukiliyarta. A ƙasar Bangladesh, ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kashe wani tela ɗan Hindu wanda aka datse shi har lahira jiya a Asabar a wani yanki da ke tsakiyar ƙasar, kamar yadda ƙungiyar nan da ta ƙware kan batun tsaro mai cibiya a nan Amurka da ake kira SITE a taƙaice ta yi bayani. Aƙalla mahara biyu ne ɗauke da adduna suka je shagon telan mai suna Nikhil Chandra Jodar, suka kai masa hari a gundumar Tangel a ƙauyen da ake kira Dubail da tsakar ranar jiya Asabar. Daga bisani suka tsere kan babur. Kamar yadda ƙungiyar SITE ta yi bayani, ISIS ta yi iƙirarin ta kashe telan ne domin ya yi ɓatunci ga manzon Allah. A shekara ta 2012, musulmi da suke yankin suka lakaɗa wa jiyo da duka suka ce ya zagi Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Bayan da musulmin suka kai ƙara aka kama Jodar da ya yi kimanin wata ɗaya a gidan yari, harin da aka kai masa da adduna ya kama da wasu kashe-kashe da aka yi a baya kan wasu masu sharhi a yanar intanet, kamar yadda Aslam Khan, wani ɗan sanda a yankin, ya gaya muryar Amurka. Za mu binciki kisan nasa domin gano ko akwai wata nasaba da abin da ya faru a shekara ta 2012. Za yanzu dai ƴan sanda ba su iya tabbatar da ko wata ƙungiyar mayakan sa kai tana da hannu a wannan kisan ba.
Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bari mu koma gefe mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin yana nan cikin Amurka ne kuma akan zaben fidda gwani na baya-bayan nan da aka gudanar a nan Amurka. Idan dai masu saurare na biye da harkokin zaben fidda gwani da ake fafatawa tsakanin ƴan takara, sun san cewa cikin jam'iyyar Republican an samu wasu ƴan takara biyu sun hade wuri guda domin su yaki abokin karawar su. Akan wannan batun ne da wasu shirin zabe ko nade ya karbi bakuncin wani dan Najeriya kuma dan siyasa a nan Amurka. Bari mu ba shi dama ya gabatar da kansa da kansa.
To sunana Alhaji Garba Suleiman Krako Samunaka daga nan birnin Boston Massachusetts a jihar America.
To da farko dai na fara tambayar bakon namu ne shin me yake ganin zai faru a zaben gama gari ganin yadda ƴan takara biyu a jam'iyyar Republican suka hade wa guda kai amma kuma duk da haka sai dai lashe jahohin nan guda biyar ko yana ganin hakan zai iya yin tasiri a zaben gama gari?
To hakikanin gaskiya masu sauraron mu wannan abin ba zai yiwu ba domin ba amma a America ba a Nigeria ma an kwatanta in masu saurare za su iya tunawa lokacin da Wazir Ibrahim da shi da Dr. Nnamdi Azikiwe da Awolowo wasu kaso su hada kai su kada shagari. Wannan abu ba su nasara ba in kowa zai tuna. To haka nan a America ma shi ma abu ne ya fi ma mai wuya.
Me yasa ka ce haka nan?
Sai Ted Cruz da shi da Kesin wai sun haɗu domin su kada Trump ba zai yiwu ba.
Me yasa ka ce haka nan? Ba ka jin abin nan da Hausawa ke cewa sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi?
To a wannan sarkin yawan sarkin ƙarfin ya fi sarkin yawan saboda shi Trump mai ƙarfi ne ta kowane ɓangare. Kuma dai Allah ya tarfa ma garin shi nono ake cewa ne. Bacin wannan mai kuɗin gaske ne hanshakin mai kuɗi ne fiye da kowane ɗan takara da ke takara yanzu a ƙasar America. Ɗaya kenan. Na biyu waɗannan magoya bayansa sun fi yawa bisa ga haɗa su sarkin yawa ɗin da shi Donald Trump da shi Ted Cruz da Kesin Gwamnat Kesin ko an haɗa magoya bayansu ba za su iya magoyan bayan Donald Trump.
Alhaji Garba ka kamanta cewa waɗannan da kake magana cewa zaune gari banza idan ka duba yawancin su ba su da ƙuri'a.
To in ka lura ko da ba su da ƙuri'a akwai fa ƴan ƙuri'an ɓoye wanda su suke fitowa inda ba su da ƙuri'a da ba zai ci kaga jahohin da ya share ɗin nan guda biyar wanda aka yi a jiya. To wannan za ka gane cewa ainihin sun tumutu masu ƙuri'a suna fa bayan shi. Kuma wancan wanda ya rasa wanda Ted Cruz ya ci domin ita kanta uwar jam'iyya ta Republican wato jam'iyyar su Bush sun fito wato dattawan jam'iyyar sun fito sun mai yakin sun kuru a ɓoye shi Ted Cruz da suke so. Ba sa son Donald Trump a yanzu a uwar jam'iyya ba sa son shi. Saboda haka a nan za ka gane cewa to har yanzu mutanen da ke goyon bayan shi suna fa tare da shi.
To me kake ganin wannan zai iya haifar?
Wanda suka gane cewa iyayen jam'iyyar Republican sun tsaya ƙwansu da ƙwarƙwatansu. Dukkansu suna nuna goyon bayan su ƙoƙarin duk yadda za su yi su dakile shi su kada shi amma abu ya ci tura sai daɗa gaba yake yi.
Ganin cewa ya lashe waɗannan jihohin biyar da aka yi na baya-bayan nan
haka
me kake ganin to hakan zai iya haifar ma zaɓensu a da a hito zaɓe na gama gari?
Asara.
Me yasa ka ce haka? Ba ka jin cewa za su iya dawowa daga bisani su mara masa baya?
Ba wani mara mushi ba da za su yi dalilin da ya sa wato ainihin su uwar jam'iyyar Republican ɗin wato dattawan abin nan kuskure suke tun farko inda sun san zai kai har ga haka to da tun farko ba su tsaya mushi ba ba za su bari ya kai har yanzu ba saboda ba shakka ba wai dan ni ina so nuna ina goyon bayan wata jam'iyya bane ko wato bangaren su Obama su Hillary Clinton ba haka bane. Amma bisa harsashen abin da ke faruwa a America su kansu ƴan Republican ƴan Democrat wato jam'iyyar su Hillary Clinton Allah suke yi Allah ya bashi sa'a ya fito ya ci domin shi a cikinsu shi ne kawai yake da sauki wanda za ta iya buge shi kwaf ɗaya ta mashi warwasu.
Alhaji Garba wannan batu da ku masu sharhi akan al'amuran siyasar Amurka da su ma ƴan cikin jam'iyyar da sauran mutane suna yawan cewa ba a san Donald Trump amma kuma kai da kanka yanzu ka ce gashi yana tasiri kana jin a zabe ma yadda ya tasiri a zaben Share Fage ko fidda gwani kana jin ba zai yi tasiri a zaben Gama Gari ba
ba zai yi ba dalili kuwa ka lura ka gani fa akwai jam'iyyar da yake guda biyu ne da Democrat da Republican su ƴan Democrat suna fa da yawa za a fafata ne da magoya bayan Republican I mean Republican da Democrat wato jam'iyyar su Hillary Clinton wato su Obama da kuma jam'iyyar su Bush wannan inda Donald Trump yake to ka lura ka gani idan aka ce 50-50 za a yi mafi yawa mafi rinjaye jama'a al'umma sun furja'a akan ƴan Democrat wato jam'iyyar su Hillary Clinton sannan karka manta masu sauraron mu ku lura ku gani za su samu goyen bayan da yawa daga cikin wanda suke goyen bayan Republican da da yawa sun ce su da su zabi Donald Trump ya musu shugabancin kasar nan gara ma sun yi asaran ƙuri'ansu sun ba Hillary Clinton sun ba Democrat
to amma kuma duk da haka din gashi har yanzu shike tasiri jahohi biyu gaba daya lashe su kuma har yanzu kuna akan cewa wai bai da magoya baya kuma ba zai yi tasiri ba zai yi tasiri idan an zo zabe ba
tasirin shi ɗaya ne kawai a wannan primary da ake na fidda gwani yanzu shi yasa in ka lura su jam'iyyar Democrat suna dan kwakwaban shi wannan tsoho Sanders Bernie Sanders domin ya daina caccakan Hillary Clinton ba ita ke caccaka ba yana caccakan jam'iyyar ne yana bata jam'iyyar ce domin in ka lura masu sauraron mu lokacin da Obama suka takara da ita Hillary Clinton ta fito ɓaro-ɓaro ta nuna cewa da ta ga yayi mata fintinkau kamar yadda ta yi abokin adawanta shi bana san da fintinkau ta nuna ta yi mabaya'a aka zo convention din nan ta hau membarin wannan dandamali na siyasa ta ce ita din nan ta ɗaga hannun Obama duk mai ƙaunanta ya zaɓi Obama kuma sai da ta yi yaƙi ta yi da gaske kafin ta ciwo kan magoya bayan ta zaɓi Obama. To abin da ke faruwa ke nan yanzu a jam'iyyar Democrat suna ta ƙoƙarin yadda za su yi cikin wayo da siyasa su gaya mishi suna mai shaguɓan cewa lallai kai ya kuskure ya ɓata jam'iyyar tasu ta Democrat. Domin in ya ɓata ba wai ya ɓata Hillary Clinton ba ne ya ɓata jam'iyyar ne yadda yake ta maganganu akan abubuwa guda uku akan ta na ɓatanci. So to kaga a nan masu sauraron mu sai ku yi nazari ku ga in kuna bin mu sau da ƙafa za ku gane cewa a fidda gwani ɗin nan da ake yi a fitar da waye zai tsaya ma jam'iyyar su Bush shi Donald Trump saboda kuɗinsa billionaire ne mai kuɗin gaske ne ya sha gaban kowa a cikin wannan to amma aka zo zaɓe na general election na kowa
na Gama Gari
yawa to ina tabbatar muku wallahi Hillary Clinton za ta yi ma shi wannan Donald Trump ɗin warwas
yadda ake ta jihon juna da kalamai marasa daɗi na ɓatanci musamman shi Bernie Sanders da Hillary Clinton kana jin cewa abinda aka yi lokacin Obama Hillary ta hito ta ɗaga hannun Obama kana jin Bernie Sanders zai yarda da haka na idan ko haka aka samu akasi baka jin haka zai zame illa kuma a ce a bangare guda Donald Trump ya galaba
ba yi da niyan yi ba kuma zai yi ba kuma ba zai wani tasiri ba ko ya ɗaga hannunta ko Sanders bai ɗaga hannunta ba ina tabbatar maka za ta ci za ta kawo da nan sai dai wani ikon Allah kamar yadda aka dinga faɗi ne muka ringa faɗi mutane sun ga ba haka bane kana so Obama sarki zaben Allah to kaga sunan suna ganin na farko sun raina ta cewa mace ce kuma su matan kasar nan yanzu fa da yawa nan kowanne ka taba ra'ayin sa ko baya kaunta sai ce kawai dan suna so tarihi ya maimaita kanshi suna so su zabi mace ta yi shugabancin America
Alhaji Garba kana son ka ce yanzu halin da ake ciki Bernie Sanders bai tasiri ko ba zai iya tasiri a zaben ita Hillary ba
tasirin da zai iya yi ɗaya ne kawai na san kuma ba dole bane magoya bayan shi akwai shi da magoyan baya ƴan gani kashe ni da su zabi Hillary Clinton gara ma kansu zaben ko kuma gara sun zabi Donald Trump amma duk wannan ba zai hana ta musu fintinkau ba domin me shi Sandar yayi wata magana cewa da aka su uwa iyayen jam'iyyar Democrat kada ka manta shi fa ba dan Democrat bane Hillary Clinton ko shekaranta 40 tana bauta ma wannan jam'iyya
amma ka san wannan Bernie Sanders ba wai sanata ne ya faro ne hotun daga dan majalisar wakilai
duk wannan da ya fara ta fi shigogewa kowa ya san haka
kuma a duk inda duk waɗannan majalisun biyu da yake ba mutum ne da yake can daga bayan zauren majalisa ba mutum ne da yake an san shi yana yawan magana, yana yawan kawo batutuwa masu ma'ana masu tasiri ga mazabansu da ma kasa baki daya. Bernie Sanders ba boyayyen mutum bane.
Haka. To amma kar ka manta, ko da aka zo fafatawa masu sauraron mu a New York, shi yana ikirarin an haife shi a New York. Ita kuma tana ikirarin ita ta zo New York ne. Ta kuma yi kabalance shi cewa da aka haife shi a New York din. Ya tara mutane sun fi 30,000. Da aka zo ya ci New York din, kaga bai ci ba. Su mutanen New York suka ce ga Hillary Clinton ita suka sani. Su ita suka sani saboda shekaranta 8 ta musu sanata kuma ta musu aiki. Saboda haka ita da ba nan aka haife ta ba ita suka sani. Saboda haka kaga ɗan nan wanda duk ya tuna da wannan zabe na New York. Ita ta shana wannan guri ta mai fintin kau.
Idan muka kwatanta abin da ke faruwa a wannan zaben fit da gwani.
Haka.
Na waɗannan jami'u biyu na Amurka.
Eh.
Muka koma gida Afirka. Musamman ƙasashe masu kwaikwayon irin tsarin demokradiyyar Amurka. Shin akwai wani abu da kake ganin cewa suna yi daidai ko kuma akwai wani abu da kake jin demokradiyyar Afirka ya kamata su koya daga waɗannan abubuwan da ke faruwa? Musamman wannan zabe na wannan karan.
Akwai abubuwa da dama da ya kamata Afirka su koya.
Kash Alhaji Garba. Idan da lokaci ka ba mu ansan wannan tambaya a cikin shirinmu na gaba, domin dai kan yanzu lokaci ya yi muna halin nasa. Amadu Bakon namu Alhaji Garba Kurako Saminaka da Julie Gresham wayar ta daidaita sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
Yayin da rahotanni ke nuna cewa dakarun Najeriya na ci gaba da fitattakar mayakan Boko Haram, tuni wasu mutane da rikicin na Boko Haram ya tilastawa ficewa da gidajensu suka koma muhallansu. Ƙananan hukumomin Gujuba da Gulani na ɗaya daga cikin yankunan da a da ƙungiyar ta Boko Haram ta karɓe ikonsu. Wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina ya ziyarci waɗannan yankuna, ya kuma yi mana dubi kan halin da ƙananan hukumomin ke ciki bayan da mutane suka koma gidajensu.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana tarzomar Boko Haram a matsayin ɗaya daga cikin bala'in da ya fi shafar ɗan adam a bayan ƙasa a wannan lokaci. Jihar Yobe ce ta biyu da ta fi ɗanɗana kudarta a hannun mayakan na Boko Haram. Duk da wannan fitina ta shafi kimanin ƙananan hukumomi guda tara, amma ƙananan hukumomin Gujuba da Gulani nan ne inda abin ya fi zafi. Domin a baya 'yan Boko Haram sun karɓe su, inda suka kafa sansanoninsu a Buniyadi da Bara, herkutocin waɗannan ƙananan hukumomi. Daga inda kuma suke kaddamar da hararansu a sauran sassan jihar Yobe da ma jihar Gombe. Bara headquarter karamar hukumar Gulani a jihar Yobe da hali yanzu ke karkashin ikon Najeriya.
Mu dai mutanen Bara da farko dai anan muna jin su suna zuwa, ana cewa akwai Boko Haram suna zuwa ta nan gabar wajen Buni gari, yadin Buni haka suna zuwa, to kullun dai a tsore sai muke. Rannan kuma magariba tana yi karfe 6 kawai muka ji mutanen nan sun shigo suna Allahu Akbar Allahu Akbar. Sannan suka zo suka kori mutanen garin nan gabaki daya, suna ta kone-kone, suka kona network, suka kona station, suka kona abinan secretaria, su gammalo gabaki daya ba inda suka rage.
Yaya kuke fama da wahalar rayuwa bayan tarzoman Boko Haram a wannan gari na Bara?
Ga wahalar rayuwa kan muna shanta gaskiya malam. Abubuwa da gabaɗaya komai ya tsaya, ba noma, ba kiyo.
To sai dai kuma har yanzu mutanen karkara a wannan yanki na ci gaba da ɗanɗana kudarsu a hannun mayakan na Boko Haram. Ko a makon jiya ma 'yan Boko Haram sun afkawa wasu ƙauyuka a karamar hukumar Gulani. Na tuntuɓi wasu da abin ya rutsa da su da a halin yanzu ke jiya a asibitin ƙwararru na Janar Sani Abacha da ke Damaturu.
Malam za mu so mu ji sunanka.
Isiyan'a.
Yanzu gashi kuna asibitin ƙwararru da ke nan birnin Damaturu, me ya faru ne?
Da dare muna kwance misalin ƙarfe 10 na dare sai muka ji harba harba gari haka ko'ina. To sai na tashi na ɗauki yara guda uku nake ta gudu da su, ina huda danga da yake dangan na zana ne haka. Iya huduwa haka da yaran dai muna ta gudu mun yi nisa haka gaba yamma, sai nake rarrafe da yara guda uku a bayana, hidda na ɗan yi nisa da bayan gari sai na tashi sai muka tafi. Shi kuma ƙanina wannan da Allah ya ɗora mishi abu a cikin ɗaki da mata, ya sa ya ɗaura zani ya sa hijabi, sun huto za su fita bayan gari, sai wani ya ce wannan namiji ne a ciki, sai suka tsaye da shi sun harbe shi a kafada, sun harbe shi a wuya. Kwana dai bai kare ba, sun bar shi nan a ya mutu. Shi kuma yayana ya haya murgayi kenan. Shekarar shi guda baya garin, ranan da ya dawo ran Litinin da daddare da daddaren abin ya faru da hihikan atake ma babu shi.
Idan aka tambaye ka yanzu maganar Boko Haram ya kare, zaka ce da akwai ko kuma zaka ce babu shi?
Akwai.
To shin rundunar sojan Najeriya tana da labarin halin da ake ciki kuwa? Sanar Sani Usman Kuka Sheka shine kakakin wannan runduna.
Kwanaki ka san mun fitar da sanarwa waɗannan ƴan ta'adda yaki ye masu yawa. Suna barin sansanonin su na dajin Sambisa, suna tahiya wasu ƙauyuka da niyyar su je su banna ko kuma su saje da jama'a. To irin waɗannan ne suka je suka kai wannan farmaki a ƙauyen Gulani. Da muka sami labari an tura jami'an tsaro ko sojoji, to amman har sun riga sun kai ga barin wurin, amman yanzu haka an ɗauki ƙwararren matakan tsaro.
Wani ƙarin damuwa kuma anan shine yadda ƴan Boko Haram suke bibbina bama-bamai a ƙauyukan da ada suka mamaye su, yanzu kuma da mutanen ƙauyukan ke komawa na cin karo da tashin ire-iren waɗannan bama-bamai. Kwanakwanan nan irin wannan bom ya tashi a Goniri da ke karamar hukumar Gujiba, inda ya raunata mutane da dama.
To yanzu ina cikin asibitin ƙwararru da ke nan cikin garin Damaturu, kuma ina tare da wani mara lafiya wanda bisa ga dukkan alamu ya ji jiki ba iya magana, amma ina tare da dan uwansa. Menene sunanka?
Muhammadu Masawa.
Daga ina kuka tafi?
Goniri.
Me ya faru da wannan dan uwan naka?
Bom ne ya same shi.
Ya aka yi bom ya same shi?
Bom ne akan durkuwa yana tafiya tukun aka same shi.
Me durkuwa?
Amuleke.
Amalanke.
Yawwa, suna tafiya gwana. Kan hanya an same shi, an taga bom da tashi, kiga su same su haka.
Su waye suka binne bom din?
Su Boko Haram suka binne.
Allah baka lafiya. Allah
amin ya rabbi, amin sama mu.
Dr. Garba Musa Fika shine babban manajan director asibitin ƙwararru na jinar Sani Abacha dake Damaturu.
Ka san ƙauyukan da mutane suka bari, yawanci yaran Boko Haram su ne suka zauna a gurin su kadai. To a wasu wuraren gaskiya sun dan yi bubun da wasu yi da sauran su. Akwai ne ƙauye da ake ce da Shinguru na jinan karamin hukumar Gujiba ne, nan ma an samu irin wannan aran daya ga watan hudu an kawo mutum takwas wanda suka samu raunuka daban-daban. An kawo mutum biyar daga Gulani, sai kuma ran 19 ga watan da muke ciki an kawo mutum biyu daga Zango, sai kuma yau din da muke magana da kai an kawo mutum 9 daga Goniri. Su ma nakiya ne aka binne a daji, suka zo suka taka.
Wasu daga cikin mutanen da suka arce daga garuruwan su sun fara komawa gidajen nasu. Kwamishinan watsa labarai na jihar Yobe Alhaji Aji Yarima Bularafa ya ce gwamnatin jihar na taimaka masu.
Yanzu kamar yadda na gaya ma wanda suka yunkuru suka koma, da shige shekara guda ba su yi noma ba, in ka koma abinci ma matsala ne. Yanzu mun fara bin waɗannan mutanen, muna ba su abinci, kayan abinci.
Wata babbar matsala kuma anan shine galibin gidajen jama'a a Buniyadi, headquarter karamar hukumar Gujiba, da ma wasu ƙauyuka na wannan karamar hukuma duka sun kokkone. To shin ko me gwamnatin jihar Yobe za ta yi akan haka? Aji Yarima Bularafa shine kwamishinan watsa labarai na jihar.
Wayannan yaran ƴan Boko Haram lokacin da suka zo Yobe sun karbi kananan hukumomi guda biyu, da Gujiba da Gulani. Buniyadin ita ce kusan headquarter na Boko Haram din. Kai kaga abin da suka yi a garin Buniyadi, irin kona-konan da suka yi. Gida mai kyau yanzu mai kyau a tsaye za a irga. Mu din ba za mu yi gini kamar yadda wayansu jihohi suke din ba. An je an yi wannan estimate din, iya irin kayan da kai asaran shi za a kimanta a baka, ka je ka gina irin gidan da kake so.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Hassan Maina Kaina.
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin murfe shirin namu na yanzu, bari mu kawo muku takaitattun labaran duniya.
A Iraki, ɗaruruwan magoya bayan malamin nan na ƴan Shia Muqtada Al-Sadr suka kutsa cikin majalisar dokokin ƙasar bayan da suka shiga ta shingayen yankin da ma'aikatan gwamnatin ƙasar suke mai tsaro da ake cewa Green Zone. Watanni da suka wuce ne magoya bayan malamin suke ta zanga-zanga a wajen katangan Green Zone ɗin a matsayin amsa kiran da shugaban nasu na yi musu cewa a ƙara matsin lamba kan Prime Minister ƙasar Haidar Al-Abadi cewa ya cika alkawarin da ya yi watanni baya cewa zai ga ramba ga majalisar ministocin ƙasar ya maye gurbin 'yan siyasa da kuma ƙwararru. A Siriya an kashe akalla mutane biyar bayan farmaki da jiragen yaƙi da masu saukar ungulu har sau 30 suka kai a ɓangaren birnin Aleppo da ke hannun ƴan tawaye a jiya Asabar. Kamar yadda ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama a Siriya mai cibiya a Ingila ta yi bayani, kusan fararen hula mai tanda 50 ne suka halaka sakamakon hare-hare da jiragen yaƙi da makamai iri daban-daban a birnin na Aleppo da ake garrama a kai tun ranar 22 ga watan nan zuwa yanzu. Wato mutane mai tanda 50 aka kashe daga ranar 22 ga watan 4 zuwa yanzu. Rahotanni suna cewa bakin haure masu yawan gaske ne suka bace jiya Asabar ba nesa daga gabar tekun Libya bayan da ruwa ya fara shiga jirgin ruwan da suke ciki daga bisani ya nitse.
Da takaitaccen labarin muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin kuma lokacin da za ku ji shirin nagari na kowa da Sahabi Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Sarfi da Hashin Gumel nake cewa mu huta lafiya. Assalamu alaikum.